أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد على آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمين، نروكم الله سبحانه وتعالى بكرب أمانة سياوة وأيكم من الخير ya farta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu, ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi, da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira. Kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau Litinin, rana ta farko a mako da muke karanta na littafi mai tarin albarka da alkhairi, Sahihul Bukhari. Na jin muna yau 23 ko ga watan Zulqa'ada na wannan shekara ta hijiriya 1447, wanda ya yi daidai da 11 ga watan 5 na shekarar miladiya 2026. Muna nan dai a cikin littafin Kitabu Tibbi, littafin da ya tattaro mana wato magunguna daban-daban daga manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mun karanta babi 1, 2, 3 har zuwa 7. Yau da yardan Allah za mu tashi a babi na 8, babu talbinati lil maridi. Wannan mun yi shi a can baya, at-talbina wajen al-kitabul aqima wal asriba, kitabin da ya tattaro mana wato hukuncen abinci da ababen sha a musulunce. To, at-talbina wani irin kunu ne ake yi a mai kauri haka, wanda ake ana yin shi da garin alkama, wani sa'i akan nika dabino a sa a ciki, garin alkama ko a nika dabino a sa a ciki, ana sa masa nono, ana sa mai nono. Akwai wani irin kunun gero da da ake yi, za a samu gero wanda yake da laushi bai bushe san takarau ba, a sa a wuta haka, a sa a wuta, a sa a wuta, sai a zo ana cire shi. To, wannan din ana daddaka shi haka a sa mai madara. Ban san ko waɗansu sun san irin wannan ba, yana da daɗi ƙwarai da gaske. To, talbina din na yawa tumu, mu ma can haka ka san Hausan, ko wani waje sai ka ji shi daban-daban. Gaskiya yana da daɗi ƙwarai da gaske. Ana to wannan talbina din akwai wani irin koyi hakuri kunun Fulani da ake yi, shi ba fura ba, shi ba zallan kunu ba, yana da dan kauri haka, ana yin shi da kauri sai a zuba mai nono sai ya dan tsinke kadan, amma ba asalin irin kunu mai gaya bane, ba asalin kunu mai gaya bane. Shabbal ai fura kenan. Allah taimaki ma daki, hafizahu Allahu wa ra'ahu. Wannan muna kiran shi gaibal, duk wanda ya san wannan gaibal. Ana yin shi da kauri haka, dukkan shi gudaji ne, baya tsinkewa, ana yin shi da kauri. To, amma idan aka zuba mai nono sai ya tsinke. To, talbina irin wannan talbina Laraba suna yin makamantan shi. Zallan garin alkama ne ake nika sai a yi wannan abin sha din da kauri, wani sa'in akan daka dabino shi ma a tankaɗe garinsa sai a kwaɓa su da sai a zuba mai nono. To, ana kiran shi talbina. Wannan marar lafiya yana taimakawa marar lafiya sosai. Mun san ko a nan gida ne marar lafiya wani sa'i ya fi son kunu-kunu haka a kan abin taunawa. Kaga marar lafiya ai ba za ka kawo mai doya ba, doya ko wali hanya ce ta bare wali hanya na yawa dan kunu kunu dai haka to ya tsufa haka to wannan laraba suna kiran nasu talbina to wato yana da kyau at talbinatu lil marid abawa mara lafiya irin wannan yana ƙara masa lafiya da kuma sauki daga ciwon da yake fama da shi game da wannan Imam al-Bukhari Allah ubayya masa rahama ya ruwaito mana hadisai guda biyu na farko yake حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها نانا عائشة الله أمين يقار يدعى غريتا أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض نانا عائشة إذن تجواني نافاما درس الله فيها to takan yi umurni a rika masa irin wannan kunun walil mahzuni ala alhalisi ko mutumin da yake cikin bakin ciki game da mutuwa da aka masa ko rashi da yayi wato yana kwantar da zuciya yana natsar da zuciya wa kanat taquluna na Aisha din ta kasance tana cewa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle naji manzon Allah tsira da amsa la sabbata a gare shi ya kulu yana cewa inna talbinata shi irin wannan kunun talbina tajummu fuad almarid tana hada zuciyan mara lafiya shine tajummu daga jamma ya jummu wato yakan samu natsuwa yakan samu abin nan kwanciyan hankali وتذهب ببعض الحزن كما يكن تفي دا وني واتو ساكي نبكين سيكي دا داموا دا فروستريشن هكا irin wannan kunu to shi yasa idan aka ba mara lafiya yakan samu natsuwa sosai ko kuma mutumin da yake fama da bakin ciki da kunci da damuwa game da rashi da aka masa na wani naci to wannan shine at-talbina idan aka je Google akai Google at-talbina to din za a ganci wata ila akawo hoton hadisi na biyu Imam al-Bukhari Allah masa rahama yace haddathana Farwat ibn Abi al-Maghra haddathana Ali ibn Mushir an Hisam an abihi an Aisha radiyallahu anha انا عائشة الله من يقار يدعى ذريتا ام المؤمنين ما تم من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم انها كانت تأمر بالتلبينة تاكسا كتنا امرني دا عريق ايوة مرا سالاتيا اروانا ابنشا دا كما واند ستسكين دا موادا باقين تكي وتقول تنا كيوا اتما باسو ان هو البغيب النافع والبغيض النافع با san shi amma yana da amfani yana da amfani kan tafiyar da damuwa da bakin ci to wannan ima nau'i ne na magani gaskiya nau'i ne na magani sai babu su'ub as-su'ub anan shine wato sa abu ta hanci as-su'ub asalin kalman kita shine dure dure yanda ake ma yara din akama yaro a makure shi a mace hannun shi a rika zuba mai abun sa ta baki a toshe hancin shi kaman rai zai fita sai a saki sai ya ja idan yaro yana fitinan zai ci kuma an ba shi baya sa din to as-su'ubin ya kasu kashi biyu akwai wanda yake ta hanci akwai wanda yake ta baki amma wannan ta hanci ake ta hanci Imam al-Bukhari Allah ubangiya masa rahama ya kawo mana hadisi game da wannan akwai maganin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mara lafiya a rika zuba mai ta hanci yana shiga kun san wani sa'i ina jin akwai roban da ake zira ta hanci ko ana yawa ana sanya mutum abinci ta wajen ana injecting masa yana shiga. Game da wannan din Imam al-Bukhari Allah masa rahma yake haddathana Mu'alla ibn Asad haddathana Wahayb an ibn Tawus an abihi an ibn Abbas radiyallahu anhu kuma billahi dan Abbas da mahaifinsa Abbas din Allah ummi ya kara yadda a gare su ya ruwaito hadisi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah yace ihtajama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijama yayi hijama manzo Allah yana hijama lokaci lokaci ba wai sai rashin lafiya ya kama shi ba hijaba ana son mutum ya aje ko wata wata ya rika yi ko bayan wata biyu ne ko uku uku ne amma ana so ya rika yi kamar yadda zamu ga waɗansu a rayuwarsu suna da watan da suke zuwa check up a musu dukkan gwaje-gwaje da bincike na duba lafiyarsu ba wai don suna jin rashin lafiyar ko ciwo bane a'a wannan manzo Allah sassar yana yin hijama wa a'ata al-hajjama ajrahu kuma yakan ba ma wanda yake masa hijama din nan ladansa yakan biya wasta'ata wasta'ata kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan su'ub ne ya tura magani ya zuba magani ta hanci duka don a samu lafiya domin shi na hanci din suna ce yana zuwa kokolwa yana zuwa kokolwa abinda ya shafi ciwon kai ne da kokolwa da makamantan sai sa ake sashi kanan din da babin da zai kara mana bayani na goma yace babu sa'uqi bil qusti al hindiz qusti waɗansu irin saiwoyi ne saiwa saiwa da jijiyoyi haka wanda ake samu ana kiransu kustul hindi indian abin nan kust wal bahari akwai wanda kuma shi kuma a teku ko a kogi ake spirit irin waɗannan saiwoyin to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurni a rika wannan a rika amfani da shi din ana zubawa a hanci duka waɗannan abubuwan da nake faɗa idan da za a je wajen masu islamic chemist zaka ga duk sun san su wata ina su nuna maka waɗansu suna kawo su daga misira daga saudiya da suna ta abin nan din waɗansu daga algeria itatuwan da ba sa samuwa a nan zaka ga duk suna order su daga ƙasashen larabawa amma waɗannan na tura muku su a group za ku gan su na tura muku su a group wannan mai fari-farin shi ne na kan wanda ake cire su a kogi teku haka shi kuma ɗayan wanda yake mai ruwan ƙasa-ƙasan shi ne al-qustul hindi idan aka samu su ƙwararru a kan magungunan za su ce tafasawa ake yi kwaya ake musu a zuba ɗin ko nika su ake a yi gari da shi a rika zubawa duka dai akwai na gari shi da na duba akwai kuma na saiwowin shi ga shi nan wannan daga India ne ana kiran shi ko kuma suna ne kawai na al-qustul hindi ko kuma asalin shi daga India ne akwai wal bahari wanda kuma a kogi ake kiro shi da teku wa huwa al-qustu mithlu al-kafur wal qafur ana kiran shi al-qustu da qafun ana karanta shi da kuma al-qustu da kafun da sinun da ta'un nan kafun a madadin kafun a can sai ta'un a nan a madadin ta'un a can can al-qustu nan al-qustu kamar yadda za ka je al-kafur kafur wannan da muka sani wal-qafur duka ana kiran shi da kafun da kafun wa mithlu kusifat wa idha as-sama'u kusifat ana ta kusifat kuma da shi can gaba a wata riwaya ana karanta shi da idza as-sama'u kusifat ko kusifat ay nuzi'at dan aka cire sama aka kwaye sama yanda ake kwaye fata daga jikin rago idan ana fida wa qara Abdullah Qusitat Qusitat an fadi asalin kalman ana kiranta da waɗannan salo biyu din da kafun da qafun da ta'un da ta'un ta hadisi guda biyu da Imam Bukhari game da wannan ya ruwaito mana Allah ubin ya masa rahama na farko yace haddathana sadaqatu ibn al-fadl akhbarana ibn uyayna قال سمعت الزهري عن عبيد الله بن ام قيس عن عبيد الله عن ام قيس بنت محصن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اتى ام قيس ان ير محصن تتاجي منزون الله سيرا ده ان شاء الله ثبتها اغريس يقول yana cewa عليكم بهذا العود كون غني سي ووي wato annabi sallallahu alaihi wasallam ina horan ku ku rilizinci waɗannan saiwoyin al-hindi al-ud al-hindi al-ud al-hindi an danganta shi daga India maybe an fi samun su daga can fa inna fihi sab'ata asiyatin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana warkar da cututtuka wajen bakwai yana warkar da cututtuka wajen bakwai yusta'atu bihi min al-uzrati wato ana sanya shi a hanci ya shiga ta hanci ma ruwan ne ake abin nan ko kuma garin ne ake sheka duk dai ga shi nan wa yuladdu bihi min zatil dambi sannan kuma ana sanya shi gari-garin shi zatul jambi yana magani wani ciwo da ake kiran shi zatul jambi da minal uzrati da zatul jambi duk waɗansu ciwo ne wanda ake samun su a kai ciwon kai da damuwar raɗaɗin kai da waɗansu abubuwa dai to shi yana magance wannan ɓangaren ƙwarai da gaske a wani hadisi shi Ibn Abbas din yake a shi Ummu Qais din ke dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na je masa bibnilli da wani dana lam ya'kul at-ta'am wanda bai kai cin abinci ba dana miji yaro namiji kenan bai kai cin abinci ba kamar zamu iya ce mai jariri bai fara cin abinci ba fa bala alaihi sai yaron yayi wa manzo Allah fitsari aji fa da'a bima'in sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni a ɗebo masa ruwa da aka kawo ruwan farasta alaihi sai manzo Allah yayi ya fa ruwan akan fitsari da kuma tufansa kawai ne yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayyafa ruwa kuma da shi fitsari na namiji ne don mun faɗe shi ko inda mace ce fa ko ta kai cin abinci ko bata kai ba yawa idan kai ba mutum fitsari haka in abin nan sai an wanke an dirje amma namiji in bai kai cin abinci ba yayyafa ruwa kai a ce amma in ya kai cin abinci nan ne shi ma sai an girgi an wanke an matse haka an tsani wannan shi ne hikimar haka na taba faɗa wanda malamai suka ce asalin shi namiji an halitta shi ne da ƙasa annabi Adam ko asali an halitta shi ne da ƙasa to yumbu haka taɓo to kaga taɓo kuma yana da tsarki ƙasa tana da tsarki in ba najasa bane a kanta kana taimama da ita a madadin alwala kuma kana salla za ka iya salla kai alwala in ba ki kida kai akan ƙasa waju ilat liya al-ardu masjidan wa tahuran annabi sallallahu alaihi wasallam ce dukkan manzannin Allah da Allah ya aiko ni kadai ne Allah ya sanya mun ƙasa ta zaman to mun da ni da al'umma ta abin tsarki madadin ruwa sannan ta zamanto mun kuma wajen sallah an yadda ya zaman to ayyuma rajulin adrakatu salatu falyusalli, duk wanda sallah ta kama shi ya alwalan shi yayi kawai. Amma annabawa da manzannin farko banda manzon Allah dai, duk wanda lokacin ibadar shi yayi ko lokacin sallan shi ba, duk inda yayi bai yi ba ibadar bata ba, sai ya je asalin ɗakin bautan. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sauƙaƙa masa da shi da al'ummarsa, in ciwo kake yi a ce sai ka, in lokacin sallah yayi sai ka gudu ka shigo inda masallaci yake kaga akwai aiki. Idan kana tafiya a daji a matsayinka na matafiyi, in lokacin sallah yayi sai ka garzaya ka je inda masallaci, in kai manomi ne a daji shi ma sai ka je inda masallaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah bai mu'amalanci al'ummata da wannan wahalan ba da tsanantawa. Yana daga cikin irin sauƙin da Allah ya yi wa al'ummata shi ne, duk inda sallah ta kama ta shi kawai kai kabbara ka yi, ƙasan an yadda an tsarkake ta, an tsarkake maka ita. Sannan in babu ruwa kawai ka buga ta haka kawai, ka shafa a fuska ka shafa a hannu, shi ne madadin alwalanka. To wannan ƙasa kenan, shi ya sa ake cewa namiji idan yaro bai kai matsayin cin abinci ba ko shan abin sha, to in yai fitsari kawai ya yi ya faru a ciki. Ita kuma mace da mai aka halicce ta, kaga ita ai tsoka ce aka ciro har ƙarƙarin annabi Adam, shi kuma ai jini ne da aka ciro shi, ai kaga akwai jini. Jini kuma menene? Najasa ne. Ubiman alaikumul maitatu waddam. To ita da jini da tsoka mai jini aka halicce ta, shi yasa aka, malamai ne suka yi wannan analysis, malaman addinin musulunci, to shi yasa ake wanke na mace a matse sai kuma namiji a yayyafa, idan dai matuƙan bai kai cin abinci ba. Kaga shi ma ruwa a nan ya zamanto maganin wannan fitsari, an yayyafa an kawar da wannan. Sai babu na 11 na ce ayya sa'atin yahtajimu, wani lokaci ne ya dace mai hijama ya riƙa yin hijama, wani lokaci ne, shin akwai lokacin da aka ƙayyade mai hijama ya riƙa yi? Wahtajama Abu Musa Nailan, Abu Musa al-Ash'ari ya yi hijaman shi da daddare ne. A taƙaice a cikin sharhin wannan hadisi, can idan aka koma sharhin Sahihul Bukhari din nan, babu wani lokaci ƙayyadajje. Da aka ce ga lokacin da ya dace a riƙa hijama, ga lokacin da bai dace ba. Sai dai wasu malamai suna cewa ana lura da lokacin tsananin zafin rana. Lokacin da ake tsananin zafin rana, to suna ganin jinin mutum ya tafarfasa, bai kamata a yi wannan lokacin ba, a yi da safe ko kuma can da yamma a lokacin da yanayi ya yi sanyi haka. Domin ko haddi ake tsaidawa, haddi na yanke hannu, to za ka ga ba a yi da lokacin rana tana tsanani kamar ƙarfe 1:12 su abin nan. Ana yi da safe ne irin su ƙarfe 9 ko kuma da yamma bayan la'asa. Ko a Saudiya da haka, in za su yanke hannaye na masu laifi haka suke. To amma idan za a kashe mutum haddi fa, to an fi so lokacin da jinin ya fita farfasa don ya yi sauri ya tsiyaye mutum ya tafi. Ba zan manta ba lokacin Buhari yana mulkin soja, in za a harbe ƴan fashi da ƙarfe 12 rana ake sawa, saboda a lokacin jinin ya tsinke ana harbe shi, duk jinin zai tsiyaye mutum sai ya yi saurin mutuwa, ya yi saurin mutuwa. Da likita a gefe sai ya zo ya auna ya tattaɓa ya tabbatar ya mutu tukuna a shiri. Idan ba musulmi ba ne a kirawo fasto ya mai addu'a. Idan kuma musulmi ne a kira liman ya zo ya mai addu'a, sannan a nemi kuma wani saƙo zai faɗa wa 'yan uwa da iyayensu, haka za ka samu lokacin a filin su kwanan wajen University of Jos don maita daga Dilimi wanda ya san Jos da kyau daga Dilimi can wajen gangare Kamino daga nan za mu buga da ƙafa mu riga masu zuwa harbin ma mu zauna nisan gaske ne da ke nisan gaske ne da yake sa kai ne sai an je amma da aike ne fa sai a noke a ce ya yi nisa to wannan ita ce hikiman duka idan muka duba ana duba maslahan ɗan adam me yasa ake yankawa da sassafe ko kuma aka yi hijaman da safe lokacin da abin nan saboda kar ɗan adam ya tutu shi ma me yasa sai da rana in za a yanke mutum a fille mai kai ko a harbe shi a tsaida mai haddi ake zuwa da tsakiyar rana lokacin da waje yake da shi ma don ya yi saurin rasuwa karya wahala duka maslahan ɗan adam ne to amma gaskiya a sharhi babu wani lokaci sai dai za a duba maslaha akwai wani sa'i da za ka ga sa biyu ranar a wani gari za ka ga ranar ma ba ta da zafi a wani gari ma ranar ma ba ta da zafi ko da irin damina ɗin nan za ka ga wani sa'i babu irin wannan zafin amma kamar irin ƙasashen Laraba da ba a ruwan sama akwai zafi ƙwarai da gaske to game da hadisin nan da yake tantance lokacin yin hijama akwai hadisi guda ɗaya da Imam al-Bukhari Allah masa rahama ya kawo mana inda yake haddathana Abu Ma'mar haddathana Abdul Warisi haddathana Ayyub an Ikrima an Ibn Abbas qala ihtajama an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa huwa sa'im manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijama a watan Ramadana yayi hijama a watan Ramadana yana azumi yayi hijama bi ma'ana aka mai kaho saboda akwai bambanci tsakanin fidda jini da tsura jini inda turawa ne to zai karya azumi saboda wani abu ne ake shigarwa a jiki kuma shi jini yana madadin abinci da dukkan sinadarin da abinci ke bayarwa jini na bada su ta sa za ka ga mutum zai iya rayuwa kwana uku ma in jini ake kara masa ba tare da ya ci wani abu haka nan ma yana rayuwa akan drip har ya kwana uku in drip ake kara mai wannan ya kare a sa wannan duk irin waɗannan akwai sinadaran da suke bada madadin abinci to akwai bambanci tsakanin injection abu tura abu da kuma fiddasi wannan jan jinin ake a fiddasi babu matsala to manzo Allah yayi sannan kamar yanda na faɗa a makon da ya wuce shi hijama din abun mamaki gurɓataccen jini kawai yake ja wanda ya lalace wanda yake akwai cuta a jiki da ya zo gun jini lafiyayyen mai asalin zaka ga kwata-kwata ba zai ja shi ba sai ya tsaya haka hijama ne zai tafi dukkan kwayukan cuta da lalura da ciwo da menene din wani ma idan yana ja za ka ga yana kumfa sai ka gan shi gurɓatacce ne ba za ka gan shi ja sosai yanda yake natural haka ba za ka gan shi dai ga shi nan kala-kala shi idan ya kalle shi zai ga abubuwa da yawa a ciki manzo Allah gaskiya yana yawan ummurtar musulmi su riƙe harkan kafan nan su riƙa yin hijaman nan akwai waraka matuƙa mutum yana samun lafiya matuƙa wani sa'i ko mantuwa ko sha'afa ko yawan abin nan ciwon kai za ka ga idan ana yi su masu yi ɗin sun sani to za ka wallahi ƙwaƙwalwar mutum da fahimtar mutum da tunani yana zuwa fiye haka ka ga ya watsaki wani sa'i har ido laluran ido na'am a dunkule a daskare kwarai da gaske sosai baki ga shi nan kala-kala wani za ka gani kala-kala Allah rufa mana asiri to manzo Allah dai ya yi a azumi babu wata matsala ina fata an gane to kuma ya biya bai yi masa hijama ya biya akan sana'an jini, kuma jini ana daukar shi najasa, to kuma ya biya wannan wanda yayi wannan aiki, to shi ma malamai sun dan ta abin nan suka ce tunda manzo Allah ya ba shi ladan wahalan da yayi ba wai ladan jinin da ya cire ba, saboda jini najasa ne da aka biya na jinin kaman an sai jini kaman kare ne da aka haramta shi ko alade sai aka zo aka biya kuɗi ta. Mun taɓa cewa a nan karen farauta da aka masa training idan za a sai da shi ba karen ake sayarwa ba, kuɗin da aka kashe wajen yi masa training sai ake biya, da tarbiyyantar da shi sai ake biya. Amma idan karen ne zalla, to an ci kuɗin kare, an ce a ci naman shi amma an ci kuɗin shi, an gudu ba tsira ba kenan. Wannan abinda malamai suka faɗa kenan. Sai sa za ka ga kare idan ya manyanta kaman a rigajen Fulani, ni a nan na sani in kare ya manyanta ko ya koma ta kadari mai cin kaji ko cin ƴaƴan tumaki, wani karen sai ya fara zamanto wild, sai kaga in tunciya ta waye kiɗan ya rika kama ƙananan na yana ci, to kare ya zamanto kuma ba mai gadi ba kuma mai ɓarna ne. To iri wannan za ka ga kawai za a kira masu cin kare kai a basu biram kenan wanda muke tare da su ake bawa. Wallahi akwai wani da ya zo kawai da ya shafi bayansa haka, ya kaga karen yana bi ba zai ɗaure shi ba, ba zai mai komai ba, kuma kai mai karen a lokacin duk yanda ka kira karen ka tare shi ba zai bi ka ba. Wallahi wata rana za su kama wani kawai na ceto, ni zan gaya zai kawai da ya zo shafan shi kawai ya kalle shi ya shafe shi kawai, na ga ya wuce kare yana bi. Wallahi na kalle shi ya kai daga nan kasu da yake tsaunuka ne, ya tsallake wani rafi haka, na ɗauka karen in an zo rafi zai juya, sai na ga kawai ya tsallaka ko kai mai shi ka juya shi ba zai taɓa bin ka ba. Sai na tambaye shi biron ni na ce ya kuke yace akwai wani alkawari a tsakaninmu ne, wani alkawari mai karfi a tsakaninmu, naje kaje za a je a gasa za a je a ci, wai shi ma irin lakani ne, wai irin wani lakani ne da ba a sani ba, akwai alkawari mai karfi a tsakaninmu. Na ce to Allah tsare. Babu na 12 yana ce babu lahajini, babin nan yana nuna ya halatta a yi hijama fi safari a halin tafiya ta kama ka, ka yi tafiya wani gari ka yi a can, mutum ya je umra misali sai ya haɗu da masu hijama a cikin kumun nema a sannan wal ihram a halin da kake cikin ihrami, idan akwai laluran yin haka, domin laluran yin haka babu laifi. Ko da mutum yana cikin ihrami da lura ce amma wanda babu fidiya, mutum zai yi hijama. Imam al-Bukhari ya ce Allah masa rahama, qalahu ibnu buhayna shi ya faɗi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam, ya halatta mutum ko yana cikin ihrami na umra ko yana cikin ihrami na aikin haji zai iya yin hijama, amma idan lalura ta kama sosai, idan lalura sai ta kama, kuma babu wani fidiya haka. Game da wannan Imam al-Bukhari Allah masa rahama yake haddathana Musaddad haddathana Sufyan an Amr an Tawus wa Ata'in an Ibn Abbas قال عبد الله بن عباس احتجم النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو محرم قال الله صلى الله عليه واله جامع ينا cikin haram a wani guda ake kiran shi a hanyar Madina ne, daga Madina zuwa Makka wannan waje ne, menene al-jamal sunan wannan wajen, annabi kuma ya yi a kai ne, kai shi ne yake tsananin ciwo sai ya hijama a kan, kuma yana cikin ihrami zai tafi hajji. Wannan babu wata matsala. sai babul hijamati min adda'i, kaga wancan wanda mutum zai rika yi ne kawai don ya samu lafiya, amma wannan wani ciwo ne ya kama shi na musamman da ya kama, dole sai ya yi hijama ko kuma hijaman tana magancewa. Imamul Bukhari ya kawo mana hadisai guda biyu. Na farkon su yace haddathana Muhammad ibn Muqatil qala akhbarana Abdullah akhbarana Humayd ibn Tawil an Anas radiyallahu anhu annahu su'ila an ajri al-hajjam, an tambayi Anas dan Malik Allah kare da a gare shi game da bawa mai wato hijama lada, domin malamai sun ta abin nan sukan abun sana'a ce ta fidda jini, jini kuma najasa ne, kuma ta ya za a biya ka kaman an yayi sana'an abinda Allah ya haramta najasa ne sai aka biya shi akai, shin kudin jinin aka biya shi ko kudin aikin da yayi? To shi din ne. Fa qala sai Anas yace ai ihtajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijama shikaran kanshi, wanda ya masa hijaman shine Abu Taibata, wa atahu sa'ain min ta'ami, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baki mudu biyu na abinci a madadin mene aikin da ya masa, wa kallama mawalihi fa khaffafu anhu, sai shi Anas sai ya tambayi masu aikin mutanen wannan mutumin, ya sa baki aka rage wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka yi rage, wa qala inna amsala ma tadawaitum bihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi tsawon abinda za ku rika neman magani da shi alhijamatu hijama wal qustul bahari, da wancan qustu din da muka faɗa na kogi wanda ake tsiro a kogi, sai woyin nan da ake tsiro a kogi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace suna da tasiri kwarai da gaske wajen magance ciwo, wajen samun lafiya a jiki. Wa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tu'adhibu sibyanakum bil ghamzi min al udrati wa alaykum bil qist, kada ku azabtar da yaranku wato bil ghamzi min al udrati, da wani irin magunguna da suke ba ma yara, ke sun al ghamzi min al udrati, sunan irin wannan maganin ne wanda ake suke amfani da shi, manzo Allah ya nuna musu su bari, wa alaikum bil qusti, ku rika amfani da qusto din nan, yana da sauki ga yara da warkar da da dukkan abin da yake damun su, magunguna ne na ciwon kai. Sai manzo Allah ya faɗi abin da yake sauki kuma yake kawo magani akan wanda suke amfani da shi ai a su Laraba a lokacin, sai manzo Allah ya ce a bar wannan, yana azabtar da yara, wannan yana azabtar da yara, a rika musu irin wannan yafi sauki, a nemo wannan saiwa da take cikin kogi wanda ake kiran shi al-qustul bahari, qustul bahari. Duk waɗannan abubuwa idan mutum ya je neman su a shaguna, watakila ɗan waɗannan ko Malam Abdullahi watakila in aka tambaye shi za ku ga ya nuna, ko da yake masu Islamic chemist ɗin wani ya fi wani sanin ilimin abubuwan, wani ya lakance su sosai yana da su, wani nashi ƙarami ne, wani nashi har waje yake tafiya yana kawo su, yana kawo su, inda muka san likitoci suna da ƙwarewa, wannan ya fi wannan, wannan ya fi wannan, wannan ya fi wannan, sani da abin nan, to su ma haka ƴan hijama ɗin, ƴan Islamic chemist ɗin, amma wataƙila waɗannan ne za su iya samuwa gun su Malam Abdullahi. Duk waɗannan abubuwan sun karanta su sun lakance su, da yake sana'ar mutum ta ta'allaka da wannan, za ka ga mutum bai wasa da su, suna karantawa, suna karantawa. Duk waɗannan mutum yana da littattafan su, amma da yake ba harkan shi bane, ba harkan shi bane, ko ka karanta sai ka je su sun san mahadi, sun san mahadi, yanzu an take wani bai da lafiya ku je ku ba shi zuma ya sha, kaga sai ka ce quantity, tokali nawa so nawa da safe, so nawa da yamma, babban cokali ko karamin cokali, kafin a yi bacci ko kuma abin nan, kafin a karya ko bayan an karya, duka to wannan abubuwan su ne irin su za su faɗa maka. Yawa, mutum ne bai da lafiya, misali yana fama da malaria, ya kace to ka je a maka ka nemo chloroquine da B complex da Panadol, kaga to zai je kai a bashi ko za a ce da shi to kaza za a rika maka zuwa kwana kaza, kafin da yamma kaza, kaga kawai ai kai ka ce je sai chloroquine da menene kai, to amma idan ya je can din ai dole a ce ga yanda za a yi amfani da quantity din. Na'am. Yawa, wani sa'in ya ce sai ya je Kano, zai kawo su. Mutum da ya game da hijaman ya same su, domin akwai ranakun da ake, akwai ranakun da ba a yi, duka dai sun karanta. To sai na ƙarshe hadisi a wannan babin, sai mu tsaya insha Allahu. إمام البخاري الله مسره ما يشي حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه وأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جابر بن عبد الله صحابي نما البركة الدرجة عاد المقنع ya je gai da mukanna a matsayin ki na mara lafiya, ya je dubiya sun makala, ya ce ya ga mukanna din la abrahu hatta tahtaji, shi Jabiru da ya kai masa ziyara ya gaishe shi, ya ce kai mukanna wallahi ba zan bar nan ba sai kai hijama, ya ga ciwon nashi da zazzabin nashi yana bukatan hijama, yana ce ba zan tafi ba sai kai hijama, domin fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, min naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kunnena yana cewa inna fihi sifa'an, lallai akwai waraka cikin yin hijama, lallai tabbas fihi sifa'an, akwai waraka wajen yin kafo da hijama, saboda haka bazan bar nan ba sai an kira mai hijama ya maka hijama, domin ne da a yanayin da ya ganci din to lallai zai buƙaci hijaman, tunda manzo Allah ya tabbatar ya ƙarfafa cewa ana samun sauƙi wajen yi. Ina fata an gane ko? To wannan shi ne abin da ya shafi karatunmu na yau. Ina fata an gane ko? Wannan shi ne.